sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana cin hanci lafiya. Mahmud Larun ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda fargabar yiwuwar kashin farashin lita man fitir ke haifar da dogayen layukan mai a wasu biranen Najeriya. Har ila yau za ku ji cewa masu fada a ji a jihar Nasarawa Najeriya na kira ga jama'a da su yi takatsantsan da kalaman da suke yi sakamakon hukuncin da kotun da ke sauraron kararrakin zaɓe ta yanke wanda ya soke nasarar gwamna Abdullahi Sule. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Kaye zai gabatar a wannan karan. Shirin ya yi da zango ne a ƙasar Kamaru. Muna kuma tafa har ila yau da sharhin jaridun Najeriya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. An tuhumi wani mai gidan haya da kisa da kuma nuna tsana jiya Lahadi bayan da ya dabdabawa wata mata musulma da wani yaro dan shekaru 6 da haihuwa wuka a wani harin da ya kai musu wanda ƴan sanda suka alakanta da yakin Isra'ila a Hamas. Yaron wanda aka daba masa wuka har su 26 ya cika a asibiti. Amma ana kyautata zaton cewa ita matar mai shekaru 32 da ake tsammanin mahaifiyar yaron ce za ta rayu bayan wannan mummunan harin da aka kai musu a ranar Asabar. Bisa wata sanarwar da ofishin babban jami'in ƴan sandan gundumar Illinois ya fitar. Da yammacin jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cikin wata sanarwa cewa shi da mai ɗakinsa sun kidime bayan samun labarin mummunan harin. Biden ya ce, "Amurka tana tur da wannan mummunan harin kiyayyar kuma Amurka bata amince da irin wannan mummunan al'amari ba, sannan hakan ya saba ka'idojinmu. Yancinmu kan yadda muke ibadarmu, addininmu da kuma abin da ya shafe mu." Iran ta gargadi Isra'ila cewa al'amari fa na iya rincaɗewa muddin ba ta daina zaluntar Falastinawa ba, inda ministan harkokin wajen Iran din ke cewa a shirye sauran masu ruwa da tsaki na yankin suke su dau mataki, a cewar kafar labarai ta Fars na mai nasaba da gwamnati. An ruwaito minista Hussein Amir Abdullahian na cewa idan ba a tsaida wannan zaluncin na Yahudu ba, to a sani cewa dama sauran masu ruwa da tsaki a yankin sun shirya. A jiya Lahadi, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin murƙushe Hamas yayin da sojojin Isra'ila ke shirin kutsawa cikin zirin Gaza da zimmar farautar mayakan nan da suka shammaci duniya da mummunan harin da suka kai garuruwan da ke kan iyakar Isra'ila. Shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya faɗa a ranar Talata cewa babu hannun Iran a harin da kungiyar mayakan Hamas ta kai Isra'ila, to amma ya yaba da abin da ya kira nasara mara misaltuwa da aka yi kan sojoji da kuma hukumar liƙin asirin Isra'ila. A wani bangaren kuma, a jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce za a sake bude kan iyakar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Masar, sannan kuma Amurka za ta yi aiki tare da ƙasar Masar, Isra'ila da Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da samun taimakon aiwatar da wannan manufa. Ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ne ke jibgi a yankin ruwan Sinai da ke ƙasar Masar tsawon kwanaki, yayin da ake dakon cimma yarjejeniyar da za ta ba da damar kai wa mabukata wato kayayyakin agaji a Gaza, sannan kuma a samu damar fitar da wasu 'yan kasashen waje daga Rafah. Masar ta ce ta dada kaini wajen ganin ta inganta mu'amalar diplomasiya da zimmar cimma nasarar wannan manufa. Misra ta ba da taimakon agaji ga al'ummar Gaza, sannan za a sake bude Rafah, abinda Blinken ya sanarwa manema labarai kenan a birnin Al-Qahira bayan lamarin da ya bayyana da tattaunawa mai ma'ana da shugaban kasar Masar Abdul Fattah Al-Sisi. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. A Najeriya ana fargabar farashin litan man fetur kan iya ƙaruwa a koyaushe yayin da wasu ke ganin ba mamaki a waye gari da dogayen layukan na man fetur don barin kasuwa ta yi halinta. A makon jiya mazauna biranen wato birnin Abuja sun sha fama da dogayen layukan fetur duk da tsananin tsadar man biyo bayan cire talakon man daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamili kai aiko mana
yayin da wasu masu motoci suka koma hawa na haya ko daka sayyada don tsananin tsadar farashin man fetur din farashin na zama da bambanci a gari daya daga wannan gidan man zuwa wancan duk da take tsaye fadar Aso Rock ba ta amince ko watsi da bayanan ta ba da tallafi a watan Agusta ba don hana man ƙara cillawa sama yan kasuwa kan yi radin kansu su saka farashin da za su ci riba mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce gwamnati ta dau matakan kawo sauki duk da kuma ba za a iya kauce farashin gidajen man ba
man fetur ya zama kamar kowace irin haja ban kasuwa zai iya zuwa ya saya bisa yanda kasuwa ta kama zai dau da riba sai sayar a kai to abin da yake faruwa ke su yan kasuwa su za su zai su shiyo fan fetur yanzu a kasuwar duniya su yi da kwansa su kawo gida a rarraba da motoci zuwa gidajen mai daban-daban wannan ne yake ba da alƙalman a nawa ne kowace litan mai za ta tashi ba wai abu ne da ko gwamnati take zama ta yanke ba
yanzu a tuna ƙungiyoyin kwadugo sun janye shirin tafiya gagarumin yajin aiki bayan gwamnati ta ƙara ma'aikatan tarayya albashi da naira 35,000 tun daga watan jiya babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade Nuhu Toro ya ce za su ci gaba da zuba ido duk da suna ganin rashin sani ya kamata na masu kujerun siyasa da manyan jami'an gwamnati da cire tallafi baya shafar rayuwarsu
nan da watan uku shekarar da mu shiga da izinin Allah za mu ci gaba da tattaunawa gwamnati wajibi ne ta tabbatar ta rage albazaranci da ake yi zaka ga gwamnati suna yawo da gwamnatoci 20-25 wannan albazaranci ne maimakon kuɗin da za a bari da a tallafawa jama'a suka ga ana kashewa a fannin tsaro da kuma safara-safara wanda su ne abubuwan da majalisar mu ta bamu kan wannan korafin da muka bayar gaban shugaba Bola Tinubu
kuncin dai ya fi tsanani ne a arewa da ke nesa da bakin teku da hakan yasa mai rubuta baituka Haruna Aliyu Ningi ke bukatar matasan arewa su sauya dabara
kai abin da ake cewa analysis da turanci wato ka dauko talakawan arewa da talakawan kudu ka dora su akan sikili ka ga wa'annan talakawa ne suka fi wasu arziki zaka samu talakawan kudu sun fi na arewa arziki su talakawan kudu an gina su akan su nema wa kansu su samu shi yasa zaka yanzu dan kudu yayi degree amma sai gan shi ya fito a layi yana neman fiye wata ma sai ya sayar maka shi ba jama'a sa yana da wani target a garin sai da shi wata wata dama ta izo masa amfani da ita yau dan arewa in ya gama sakandare in kace masa je sai da fiye wata yace ai shi yafi karfin ya sai da fiye wata ya gama sakandare sai da fiye wata jira kace ka gama sakandare ko kuma ka gama makaranta ka koma ka rike kwalin ka kana jira ko gwamnatin ka ko kuma dan majalisa da ya ci zabe ya je ya kawo maka aiki ya kawo maka kai ba za ka je ka nema ba
hakika masu samun karami da matsakaicin albashi na kashe kusan mafi tsoka abinda suke samu kan sufuri ko man fetur kuma ya bayyana cewa gwamnati ta ci da tallafi inda yanzu talakawa ke biyan tallafin daga aljihunsu Nasiru Adamili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban jam'iyyar adawar ƙasar Poland Donald Tusk ya yi shelar cewa ƙasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata a zaben da aka gudanar a ranar Lahadi don kawar da jam'iyya mai ci jam'iyyar mai suna Law and Justice ta yi ta gardama da kawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen kurkucewar doka da oda a lamarinta na cikin gida a tsawon shekaru 8 din da ta kwashe tana mulki a ƙasar lamarin da ya auku shine an wayar da kan masu kada ƙuri'a fiye da yadda aka saba a baya wanda yasa aka kada ƙuri'a da dama fiye da yadda ya kasance sa'ad da ƙasar ta yi waje da hukumomin yan gurguzu a shekarar 1989 idan sakamakon da ake hassashe bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'a ya tabbata to jam'iyyar Law and Justice ta yi nasara amma kuma ta faɗi jam'iyyar ta samu ƙuri'u fiye da kowace jam'iyya amma ƙuri'un ba su kai yadda za ta iya kafa gwamnati har ta zartar da dokoki a majalisar ƙasar ba
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadin muka leka jihar Nasarawa har ila yau a Najeriya masu ruwa da tsaki sun yi kira ga al'ummar jihar da su maida hukakensu cikin kube. Bayan musayar kalamai da ake ta yi tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da PDP a jihar. wato tun bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben gwamnati ta yanke. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aika mana.
Masu ruwa da tsakiya jihar Nasarawa sun yi kira ga al'ummar jihar da su maida hukansu cikin kube bayan musayan yawo daga magoya bayan jam'iyyar APC da PDP a jihar biyo bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke. A ranar 2 ga watan Oktoba nan ne kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Nasarawa ta yanke hukunci kan zaben gwamnan jihar. Biyu daga cikin alkalan kotun sun ayyana cewa David Ombugadu na jam'iyyar PDP ne ya ci zaben, yayin da alkali guda ya ce gwamna mai ci Abdullahi Sule ne ya lashe zaben. Batu kenan da ya janyo musayan yawo a tsakanin magoya bayan jam'iyyun. A cikin makon jiya ne rahotanni suka yi ta yawo kan wasu kalamai da gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Hisle yayi lokacin wani taro da dalibai suka gayyace shi don karrama shi. Gwamnati yace shi mai kaunar zaman lafiya ne.
Ai wannan arziki shine wanda zai so a zauna lafiya a jihar. Shi yasa muke ta kokarin bada hakuri yin sulhu saboda a zauna lafiya. A lokacin da aka yi wannan shari'a mutane suna kukan cewa su kristoci guda biyu joji sun zabi shi na kirista, shi musulmi ya ce musulmi ne ya ci zabe. Wayannan maganganu ne da nayi, nace to ku ƴan makaranta ya kamata ku yi kokari ku tabbatar irin wayannan abubuwa ba su faru ba. Wannan ba shine ci gaban jihar Nasarawa ba, ba shine kuma ci gaban Najeriya ba. Amma maganganun siyasa da aka hada shi da addini ai ba wani sabuwa bane a jihar a Najeriya ma gaba daya. Mun kubanya manyan coci da yawa da suka fito suka ce ai wannan, mun ga kuma musulmai da yawa da suka fito suka ce ai wayannan, to su ne muke cewa ba shi da kyau kada ai.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule. A bangaren jami'ar PDP kuwa tsohon shugaban jam'iyyar a jihar Nasarawa Mr. Yunana Iliya yace al'umma su yi hakuri su jira sakamakon hukuncin daga kotun daukar kara zuwa na Allah ya isa.
Muna jin mamaki da maganganun suna tasowa, kuma maganganun nan ba yara kankana bane, manya suna magana, gona ma na ji ma yayi magana. Shin siyasan jihar Nasara abin da za ta juye ta zama kenan? Muna ganin kaman ana neman hanyoyi ne domin a tada mazauni sai a Nasara state. Duk wani da zai taso ya kawo magana musulunci yanzu bayan an yi zabe an gama wani magana ne kuma daban. Saboda haka kowa ya nazu shuru, judiciary da suka duba wannan sun ga coci da aka yi wa jam'iyyar PDP kuma sun correcting nashi. Muna zaman jira mu ji magana da gona da mutanen shi da sarakuna da sauransu wanda su ne yau suna yawo suna ce kaza kaza kaza, ana kira zuban murya a nazu mulkin Allah ne.
Alhaji Dan Juma'a da Musankwar sarkin yakin gabas na Wamba yace ba su dauki hukuncin na kotu a matsayin rashin adalci saboda addini ba.
Sun sani yana nan a cikin Alkur'ani, zalikal mulku tutul mulki man tasha, mulkin nan na Allah ne, shine yake ba mu wanda ya so ta hanyar da ya ga dama. Yana cikin Bible shi ma haka. Mu kwantar da hankalinmu, an kikkiro jihar Nasarawa don ci gaba ne, ba an kikkiro jihar Nasarawa don wani kungiya ko don wani addini ba ko kuma wani kabila ba, a'a.
Madam El Simon de kusa jami'iyar APC a jihar Nasarawa tace kowa ya kwantar da hankali.
Addini bai shiga cikin siyasar Nasarawa ce ba. PDP ma akwai Muslim, akwai Christian. Kowanne bil adam nan da yake APC a Nasarawa ce da kwantar da hankalin shi kawai.
Su ma sarakunan jihar ta Nasarawa sun ja kunnen dukkan masu kalaman da ka iya tada fitina kan su kaucewa hakan domin samun zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Dake kawo muku lamuran da ke ci matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a jamhuriyar Kamaru, inda wakilinmu Muhammad Rabiu ya tara matasa don zantawa kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba, amma akasin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi kuwa shi ne kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su rabauta, amma matuƙar kishi da zai kawo hazada ko ƙiyayya, to ba shakka za a iya samun dana sani, wanda kuma Hausawa ke cewa ƙiyayya ce. Wannan shine karo na farko da zauren matasa ya zauna a Kamaru, inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta da wannan darasi, da kuma ba wa sauran ƴan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. Farko dai Muhammad Rabi'u ya fara jin ta bakin matasan kan ma abin da suka fahimta da ke shi.
Shirin a yau zai mai da hankali ne kan kishi. Kishi dai wani motsin rai ne na biyu wanda ke wakiltar da tunani da jin daɗin rashin tsoro. Tsoro da kuma damuwa da ake tsammani ko kuma mara tsammani na matsayi ko haɗin tunani na ƙimar mutum mai muhimmanci. Domin zayyana muku zare da abawa, mun gayyaci muhimman baƙi cikin wannan zauren waɗanda suka kunshi Malam Sunusi, Hafiz na anguwan Hausawa, Ibrahim Halilu Matin, Malam Aliyu da kuma Usaini Kabir. To jama'a, she ku biyo ni cikin wannan zaure. A farko, zan so kowane ɗaya daga cikinku ya sanar da ni me yake nufi da kishi. Kada a sha'afa, za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaka da VOA Hausa.
Magana akan kishi da ake yi. To na farko dai, kishi ya fara ta wani bangare. Kishi yana da alaka da wato hasada tukunna. Kishi kan iya kawo hasada a cikin zamantakewan iyali. Amma in muka koma da baya kuma can, kishi ya dauko asali ne tun daga kan ɗan Annabi Adam alaihi salam, a lokacin da Annabi Adam Allah ya nufe shi da sauka kan ƙasa da shi da matarsa Adama domin su zo su hayayyafa su yada zuriya har zuwa kanmu, har zuwa abin da ya biyo bayan mu. Annabi Adam alaihi salam, Allah ya ba su zuri'a goma a farko. Kowace aihuwa na Hawwa'u za ta yi shi ta fi ɗa namiji da ɗa mace, tagwaye take haifa. Hakan nan ta aihuwa guda biyar, ya zama na akwai ƴaƴa goma, maza biyar, mata biyar. To daga cikin hakan ne sai Allah ya umurci Annabi Adam ya haɗa ƴaƴansa aure tsakanin su. Ma'ana kowane namiji ɗaya ya auri ƴa mace ɗaya, wanda aka haifa a farko namiji ya auri ƴar uwan ɗa. Shikenan kowane ciki ɗaya ya auri sabanin wanda aka haife su tare. Ma'ana ɗan farko ya auri ƴar ɗan uwa namiji na biyu da aka haife su. To aihuwan farko akwai Habila da ɗan uwa da ƴar uwansa mace. A aihuwan na biyu kuma akwai Kabila da ƴar uwansa mace. Insha Allah ya ce ma Annabi Adam, to yanzu ƴaƴayenka nan ka haɗa su aure a bisa sabani. To sai aka zo aka samu matsala da aka samu, ƴar uwan Kabila tafi ƴar uwan Habila kyau. Sai Annabi Adam ya ce ma ƴaƴansa, to kai Habila ka auri ƴar uwan Kabila, Kabila ya auri ƴar uwan ka. Sai Kabila ya ce a'a, ba za ta yiwu ba. Ya za a yi shi ƴar uwansa kyakkyawa ɗauka a haɗa shi, a haɗa ta aure da ɗan uwansa wancan, sannan ƴar uwan wancan shi ta mummuna. To kaga daga nan kishi ya fara somawa.
Sunana Hafiz, mazaunin anguwan Hausawa, sana'a na ɗinki ne. To na gode da wannan tambaya da aka yi min game da menene kishi. To ni dai a nawa fahimta, kishi ita wata abu ne daban wanda zan ce take zaman kanta, wanda Ubangiji shi ya halitti kishi. Tsaga da kishi akwai kishi mai kyau, akwai kishi mara kyau. To alhamdulillahi an dan kawo kananan misalai daga ciki. To kaman ita kishi mai kyau akan iya samun shagurin namiji, akan iya samun shagurin na mace. Haka kishi mara kyau akan iya samun shagurin namiji, akan iya samun shagurin na mace. To zaka ga yau kaman kishi mai kyau, zaka ga yaro yana abu ko yayi dan fice a makaranta, ko yayi dan fice a yanayin tufatar da jikin shi, zaka ga uwa tana kishi ina da ɗanta ne shi ma ya kasance haka. Shi tana tura ɗanta da yayi abokantaka da wannan yaro, tsaga da shi wannan yaro ya samu tarbiya mai kyau, ko kuma Allah ya mishi baiwan tunani mai kyau. To uwa tana kishin ɗanta ya samu wannan shi ma yanayin rayuwa.
Sunana Malam Awal mai dahiya ta fare. Wato kishi wani abu ne da yake nan, an mu ce da Faransa natural, abu ne daga Allah. Kusan ma malamai sun yi maganganu dewa akan kishi. Waɗansu malamai a mahanga na ilimi suka ce mutum bai da kishi ba zai shiga aljanna ba. Ma mutum in bai kishi, ana son mutum yayi kishi, amma kishin a yi shi akan ka'ida.
Kishi dai asali dai mun san zuciya ne bai yadda da abin da ido yake guda masa. To kaga yau zaka ga mutum ne ya saka riga mai kyau kaji zafi maimakon kai masa addu'a ya samu alheri. Zaka ga mutum ya gina gida mai kyau ko ya samu mota yar yayi maimakon kai masa addu'a sai kaga kana jin zafi. Wani abin ma wani lokacin fa har ya kai ka abin da yake zuciyanka mai fito mutane su ji sun yi kajin kai magana a tambaye ka me kace kaje kai ma baka san me ka fara ba. Wannan duk zuciya ne take rayawa. To ita kuma dama zuciya Allah ya mana alkawari. Abu guntu ne a cikin baryan jikinku da aka halice ku da shi za ta mari tabo. Wannan ta mari tabo nan kuma duk yanda kai da ta ba za ta warke ba. To tabon menene duk abin da yake gani kokolwa ya dauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin. To ka ganda za ta hakuran kaga alheri ta ga alheri aka tura mata da shi ta yi addu'a Allah ya tabbatar ita ma ta samu nata ragowan alheri. To ba za ta yi wannan addu'an ba sai ta maka addu'an shari duk wani abu. Shi yasa kake jin Hausa suke cewa kai amma zuciya ba ta tuna alheri sai ta tuna mutun shari. Menene sharrin take tunawan? Ai waɗannan abubuwan ne don tana jin zafi.
Sunana Ibrahim M Muazzam ina anguwan Tafare. To kishi dai abinda ni na sani a iya fahimta na kishi abinda ake ce maka kishi kaman yau alal misali matanka ne ka aure ta kana kishin ta ne shi yasa ka aure ta. Kaga na farko kin in baka kishin mutum ba za ka aure shi ka dauko shi daga gidansu ka kawo ta cikin gidanka ba. Kaga na farko kana kishin ta ne ka keɓe ta ka ajiye ta ka bata daraja da kima da addinin mu ya bari yace ai kai kaga wannan ma za a iya ce maka kaga babban kishi kenan wanda kai akan matanka don ka kiyaye dokokinta da yanda Allah ya ce da manzonsa duk dai da sauransu. Kaga wannan kishi kenan ka bata ka zaunar da ita a gida ka kiyaye dokokin Ubangiji da hakkokinka. To shine wa abin da zan iya cewa kenan akan kishi a iya fahimta na.
Kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaka da VOA Hausa. Malamai, wace mahanga kuke yi ma kishi game da zamantakewan ma'aurata?
Kamun mu amsa wannan tambaya Malam Rabiu, shi kishi kishi ne amma ana sarrafa shi a yanayi da yawa. Da farko kishi, in kana da kishi zaka ga dan uwanka yayi gini kishi daban yake da hasada, ka yunkura kai ma kai gini, wannan kishin yana da kyau. To kishi tsakanin ma'aurata kan ma shine mara kyan. Ka auro mace wanda ka auro daga baya uwar gida yayanta ne, in ta girme ta da yawa uwanta ne, amma ko a gidan Annabi an yi kishi, amma kishin a yi shi akan ka'ida.
Matasa ku dakata anan, sai makon gobin Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jamhuriyar Kamaru da wakilin mu Muhammad Rabiu da Komrer Amurka, ni na sura da mu'alli kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamuwa wani makon.
Wassalamu alaikum.
Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. Kuma ga sharhin jaridar Najeriya.
Z za mu fara sharhin jaridan ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bugaci kotun kolin tarayyar Najeriya ta watsi da karar da dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi ya shigar a gabanta inda yake neman a soke zaben Bola Ahmed Tinubu tare kuma da ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe a karar da lauyoyin Bola Ahmed Tinubu suka gabatar na kariya a gaban kotun kolin kasar sun bugaci kotun ta watsi da wannan bukata na dan takarar jam'iyyar na Labour wato Peter Obi sai kuma jaridar The Guardian albarkacin ranar abinci ta duniya da ake gudanarwa a yau jaridar The Guardian ta bayyana cewa yan Najeriya da dama na kira ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya dauki kwararren matakai na yaki da yunwa tare kuma da sassauta ko kawo sauki a tsadar kayayyakin masarufi da ake fuskanta yanzu haka a kasar a hirar da jaridar The Guardian ta yi da akasarin yan Najeriya sun bayyana rashin jin dadin su da kuma damuwa ganin yarda hawa farashin kayayyakin masarufi musamman abinci ke ci gaba da hauhawa sakamakon abinda hukumomi suka bayyana na tsadar farashin dalar Amurka da kuma janye tallafin man fetur da gwamnati ke bayarwa abinda ya haifar da tsadar man fetur sai kuma jaridar Daily Trust ta bayyana cewa mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima a jiya Lahadi ya bar birnin tarayyar Najeriya Abuja domin wakiltar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a wani taro na kasa da kasa da za a gudanar a birnin Beijing na kasar China taron zai samu halartar shugabanni da wakilai daga kasashe 130 na duniya da suka fito daga Asia tarayyar Turai Latin America da dai sauransu sai kuma jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran tana cewa dakarun soji dake aikin wandar da zaman lafiya a jihar Zamfara sun dakile wani yunkuri na sace wasu daliban jami'ar gwamnatin tarayya dake Gusau a jihar Zamfara guda hudu wanda yan bindiga tun da sanyin safiya jiya Lahadi suka sace su jami'an sojan dai sun dakile hanyar da yan ta'adda ne ake saran za su bi da daliban inda kuma bayan ba ta kashi da aka yi da su suka kwato daliban guda hudu kakakin rundunar bulgar ta daya na sojojin Najeriya dake Gusau Ibrahim Yahaya shine ya tabbatar da kwato daliban bayan da aka yi ba ta kashi da yan bindiga a ranar 24 ga watan Satumbar da ya wuce ne dai yan bindiga suka yi awon gaba tare da wasu dalibai na jami'ar inda har yanzu wasu daga cikin daliban da aka yi garkuwa da su ke hannun yan bindiga kwa kwanakin baya ma dai yan bindiga sun sace wasu dalibai guda hudu yan mata na jami'ar Dutsen ma dake jihar Katsina haka kuma an sace wasu dalibai guda hudu a jami'ar jihar Nasarawa dake Kefi a jihar Nasarawa kusa da birnin tarayyar Najeriya Abuja da dai a makon da ya gabata karshen shirin jaridan kenan a huta lafiya
yanzu kuma sai labaran duniya a takaice
to Mahmud a takaicen an tuhumi wani mai gidan haya da kisa da kuma nuna tsana jiya Lahadi bayan da ya dabawa wata mata musulma da wani yaro dan shekaru 6 da haihuwa wuka a wani harin da ya kai musu wanda yan sanda suka alakanta da yakin Isra'ila a Hamas Iran ta gargadi Isra'ila cewa al'amari fa na iya rincadewa muddin bata daina zaluntar Falistinawa ba inda ministan harkokin wajen Iran din ke cewa a shirye sauran masu ruwa da tsaki na yankin suke su dau mataki a cewar kafar labarai ta Fars mai nasaba da gwamnati a wani bangaren kuma a jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce za a sake bude kan iyakar Gaza dake karkashin ikon Masar sannan kuma Amurka za ta yi aiki tare da kasar Masar Isra'ila da Majalisar Dinkin Duniya domin tabbatar da samun taimakon aiwatar da wannan manufa daruruwan tantan din kayakin agaji daga kasashe daban-daban ke jibge akan yankin ruwan Sinai dake kasar Masar tsawon kwanaki yayin da ake dakoncin mai rijejeniyar da za ta bada damar kaiwa mabukata kayakin agaji a Gaza sannan kuma a samu damar fitar da wasu yan kasashen waje daga Rafah Shugaban jam'iyyar adawar kasar Poland Donald Tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu kur'un da ake bukata a zaben da aka gudanar a ranar Lahadi don kawar da jam'iyya mai ci jam'iyyar mai suna Law and Justice ta yi ta gardama da kawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen surkucewar doka da oda cikin lamarinta na cikin gida
Yan masu sauraro baki da abin da ya sauki kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kan mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi 3 kenan agogon Ghana. Kazalika za a yi zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashinhausa.com domin samun labarai da dumin su. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta ni gabatarwa sai kuma Solomon Abu da hada mana shirin. Da injiniyan mu na yau Jonah Cummings ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara 20 namu na rana idan Allah ya kai mu.